Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Talata 9 ga watan Mayu. A babin rahotanni za a ji bayanin dawowar wasu ɗaliban jihar Barnar Najeriya daga Sudan.
Yanzu haka ɗaliban makaranta ne 56 ne muka kawo, kuma bayan haka wanda muka faso gabaki ɗaya su 106 ne. Sauransu sun tafi kasuwanci ne, kuma sauransu sun tafi wasu abubuwan su ne. Gwamnati Borno ta ba da kuɗi a kwashe su daga Khartoum har zuwa Aswan a Egypt.
Za kuma a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wata cibiya ta sadarwar rundunar sojin Najeriya irin ta zamani.
Kage yanzu wannan abu da suka yi ya ba su hanyar sadarwa da ba su tarayya da kowa. Wannan yake nuna maka cewa kenan akwai sirri a hanyar sadarwar sosai fiye da da. Na biyu zai taimaka ya zama akwai aminci tsakanin su.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin ɗan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwali ke gabatarwa. Za kuma a ji sharhin jaridun Nijar. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Barka da wannan hantsi masu sauraro ga labaran duniya. Wakilai daga dukkanin bangarorin da ke yaki da juna a Sudan sun yi zama na wuni uku a Jidda a kasar Saudi Arabia, inda suka tattauna yiwuwar bude kofofin agaji a Sudan. To sai dai kuma babu alamu cewa tattaunawar ta yi wani tasiri. Bangarorin sun nana ta cewa sun amince da wannan zaman ne domin a samu damar bude kofar kai agaji kasar wanda ke arewacin Afirka, amma ba domin zaman yin sulhu ba. Ana fatar cewa tattaunawar da aka fara tun ranar Asabar za ta kai ga cimma matsayar baiwa kungiyoyin agaji damar baiwa waɗanda suka samu raunuka kulawa da masu fama da yunwa da kuma waɗanda aka raba su da mahallansu. Tuni daular Saudiya ta yi alkawarin baiwa ƙasar ta Sudan kayayyakin agaji na dalar Amurka miliyan 100. Rikici ya barke a tsakiyar watan Afrilu ne, yan makonni bayan fara fada tsakanin dakarun sojin kasar da dakarun sa kai, lamarin da ya tursasa ɗaruruwan 'yan Sudan ƙauracewa gidajensu, inda da dama daga cikinsu suke hijira a ƙasashen da ke makwabtaka da kasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya rataba hannu akan dokar da ta ayyana ranar 8 ga watan Mayu kowace shekara a matsayin ranar tunawa da aka yi nasara akan mulkin kama karya a yakin duniya na biyu, matakin da ya sabawa bikin da Russia kan yi a ranar 9 ga watan Mayu da ake kira V-Day, wanda shi ma yake murnar wannan rana, wato wannan nasara da aka samu. Mafi akasarin kasashen Turai suna murnar ranar da Jamusawa suka mika wuya ba tare da san ransu ba. Rasha da wasu kasashen tarayyar Soviet suna murnar zagayowar ranar nasara a kowace ranar 9 ga watan Mayu, inda suke ambaton gagarumin yakin kishin kasa domin jaddada nasarar Rasha akan Jamusawa masu akidar Nazi. Rana ɗaya ne Ukraine take murnar zagayowar ranar nasara kamar Rasha. To sai dai wannan ya sauya bayan da Rasha ta mamaye Crimea a shekara ta 2014. A maimakon haka, shugaban na Ukraine ya ayyana ranar 9 ga watan Mayu a matsayin ranar Turai domin karrama ranar da Turai ta tallafawa Ukraine a yakinta da Rasha. Hukumomi a kasar Congo sun ce an gano gawarwakin mutum 20 da aka binne a wani kabari a wani yankin da ake noma koko a garin Ndoma da ke arewacin lardin Kivu a cikin makon nan. Wata tawagar ma'aikata masu binciken kwakwaf da jami'an tsaro ne suka tono gawarwakin bayan da mazauna garuruwan da ke yankin Beni suka gano kaskasusuwa da kayayyaki kana suka sanar da jami'ai. Yankin dai ya kasance a ƙarƙashin ikon dakarun Allied Forces da ake kira ADF a takaice har zuwa farkon wannan shekarar. ADF wata kungiyar 'yan tada kayar baya ce waɗanda suke da alaka da kungiyar ISIS. A halin yanzu dai yankin yana ƙarƙashin ikon sojin Ukraine. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Wato an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji bayanin dawowar ɗaliban jihar Borno da ke karatu a Sudan mai fama da yaƙi yanzu. Haruna Dauda, gare ka.
Gwamnatin jihar Borno ta samu nasarar kwaso ɗaliban 'yan asalin jihar Borno da ke karatu a ƙasar Sudan da kuma yaƙi daidaita. Waɗannan ɗalibai dai sun iso garin Maiduguri ne a jiya Litinin, bayan isowarsu a ranar Lahadi zuwa garin babban birnin tarayya Abuja, inda gwamnatin jihar Borno ta sake ɗaukar nauyin wannan ɗalibai, inda aka sake jigilansu da wasu jirage guda biyu da aka cata daga Abuja zuwa Maiduguri. An dai kwaso mutane wanda suka haɗa ɗalibai da gwamnatin jihar Borno ta ba su scholarship da kuma 'yan kasuwa da malamai 'yan asalin jihar Borno da ke koyarwa a ƙasar Sudan da dai ƙananan yara da mata. Injiniya Babagana Mustapha Malumbe shi ne kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha na jihar Borno, wanda kuma aka ɗora ma alhakin shugaban wannan kwamiti.
A matsalar da ya faru a Sudan, His Excellency ya damu a kai, da yawa ministry magana a kan mu neme diddigin yaran da suke 'yan Borno a can. A cikin diddiginmu, takardarmu na scholarship kuma dama yara 14 ne a ciki. Amma da kuma ka yi magana da manyansu a can, sai muka samu cewa sosa da yawa, amma yanzu haka ɗaliban makaranta ne 56 ne muka kawo, kuma bayan haka wanda muka kwaso gabaki daya su 106 ne, sauransu sun tafi kasuwanci ne, kuma sauransu sun tafi wasu abubuwansu ne. Gwamnati Borno ta bada kuɗi a kwashe su daga Khartoum har zuwa Aswan a Egypt. Daga nan kuma shi gwamnatin Nigeria da ambassador na Egypt ya shige gaba, ya je ba su clearance a border, suka shiga Egypt. Then daga nan kuma da Federal Ministry of Humanitarian da Foreign Affairs suka kwaso su, suka kawo su Abuja. Kuma da bayan sun kwaso su, sun kawo su Abuja, daga nan kuma muka ɗauke su Abuja. Jiya ne suka zo, sai muka sai ba da kuɗi muka ajiye su a hotel. Yau da safe kuma ya ɗauki chartered jirgi guda biyu muka kawo su.
Shi ma Malam Bala Isa da hukumar da ake kira Scholarship Board ga kuma abin da ke cewa.
To alhamdulillah dai yanzu dukkansu sun dawo.
Kome da ɗaliban da aka kwaso daga ƙasar Sudan ɗin da suka samu isowa gida ke cewa.
Sunana Maryam Adamu Usman, jiya muka zo Abuja daga Sudan.
Kamar kun yi kwanaki na a Sudan ɗin sakamakon wannan rikici?
A kan hanya dai mun yi kwana 11 kan muka iso Aswan a Egypt.
Muhammad Bukar, gaskiya mun gode sosai zuwa ga mai girma gwamna babanmu, kuma bara mu iya cewa komai ba, Allah ya saka mai da alheri. Dan mun sha wahala sosai.
Kwanan ku nawa kan hanya?
Kwanan mu 17 ya kai hanya.
Wasu ɗalibai kenan da kwaso daga ƙasar Sudan. Haruna Dauda Fiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tage da Haruna, yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Iran ta sake tuhumar wasu mata masu wasan kwaikwayo biyu da laifin take dokar sanya hijabi, wanda ya kasance na baya-bayan nan a jerin tuhume-tuhume makamancin wannan akan fitattu a kasar daular musuluncin. A cewar kafafen yada labarai na cikin gida suka rawaito a jiya Litinin, ana shari'a mabambanta akan Baran Kusari mai shekaru 37 da kuma Shagaye Degan mai shekaru 44, dukkanin su fitattu a harkar sinima a Iran. An shigar da ƙararsu ne bayan da suka bayyana a bainar jama'a ba tare da sanya kallabi ba a kwana-kwanan nan, a bisa rahotannin kafafen yada labarai. Idan har aka same su da laifi, 'yan wasan kwaikwayon suna iya fuskantar tara ko kuma ɗauri a gidan gyara hali. Alƙaluman mata da suka yi watsi da dokar sanya hijabin ƙasar Iran ya ƙaru tun bayan zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar wata matashiyar nan 'yar shekaru 22, wanda wato mai suna Mahsa Amini a watan Satumba a hannun jami'an Iran, bayan da aka zarge ta da karya dokar. Daga ƙarshe a jiya Litini, 'yan sanda sun ce suna tuhumar direban motar da ya kashe mutum 8 a Brownsville a jihar Texas da laifin kisa ba da gangan ba. Hukumomi sun yi imani cewa George Alvarez, mai shekaru 34, ya bi ta kan mutane ne 'yan Venezuela da ke wajen cibiyar, bayan da motar ta kwace masa a lokacin da ya karya dokar hanya a safiyar Lahadi. Shugaban 'yan sanda ya ce ana tuhumar shi da laifuka 8 na kisan mutane, sannan laifuka 10 da amfani da makami. Daraktan gidan masu raunin Victor Maldonado ya ce motar kirar SUV ta bi ta kam titin sannan ta dungura kana ta ci gaba da tafiya har na tsawon mita 60. Motar ta kuma kade wasu mutane da suke tafiya a gefen titin kimanin mita 9 daga taron jama'ar a cewar Maldonado. Waɗanda abin ya faru akan idanunsu ne suka kama mutumin sannan suka tsare shi har sai da 'yan sanda suka tsare su bayan da ya yi kokarin tserewa.
To gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da wata cibiya ta sadarwar rundunar sojin kasar a daidai lokacin da take fama da kalubalen tsaro. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da rahoton.
A wani mataki na ci gaba da tunkarar kalubalen tsaro, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wata babbar cibiyar sadarwa irin ta zamani ta hedkwatar rundunar tsaron Najeriya. Daraktan sadarwa a hedkwatar tsaron Najeriya, General Tukur Gusau, ya min karin bayani.
Ka sha'anin aikin soja, sadarwa abu ne mai muhimmanci wanda kusan in babu shi ma za mu iya cewa aikin ma zai wahala. Kusan komai a duniyar mu ta yau ya ta'allaka ne kan sadarwa. Saboda haka ya zama wajibi a hukumar rundunar tsaro ta Najeriya ta fito da hanyar sadarwa mai inganci wadda ta dace da irin aikin da muke na yaƙi da ta'addanci da kuma 'yan tsagewar a faɗin tarayyar Najeriya.
To ko ta yaya wannan sabuwar babbar cibiyar sadarwa za ta canza al'amuran tsaro ga dakarun Najeriya a halin yanzu? Har ila yau ga General Gusau.
Sakamakon wannan hanyar sadarwa mai suna Gio 2 Project da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar, ina tabbatar ma 'yan Najeriya cewa mun samu hanya ingantacciya ta siri wadda ta mu ce mu za mu sarrafa ta ba tare da mun dogara ga wata hukuma ba.
An dai samar da wannan babbar cibiya ne tare da sa hannun ma'aikatar sadarwa ta Najeriya. To kowane irin rawa wannan ma'aikata ta taka? Tambayar kenan da na yi wa ministan sadarwar Najeriya Professor Isa Ali Ibrahim Fantami.
To babbar rawa da muka taka bisa ga doka ta NCA shekara ta 2003, mu muke da alhakin bada spectrum na frequency da za a aiki da shi. Akwai abin da muka ba su na 700 MHz spectrum da wannan shi yake taimaka su iya communicating jami'an tsaro ko ina a Najeriya. In babu wannan ba zai su iya yi ba. Saboda haka abin da muka ba su kusan shine kashin bayan abin da zai ba su ikon waɗannan sadarwa duka da suke bukata su. Kaga yanzu wannan abu da suka yi ya ba su hanyar sadarwa da ba su tarayya da kowa a ciki. Wannan yake nuna maka cewa kenan akwai sirri a hanyar sadarwar sosai fiye da da. Na biyu zai taimaka ya zama akwai aminci tsakanin su. Idan suna magana za su ba mai jin su, don haka wannan zai ba su aminci su yi magana ta sirri.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan, yanzu kuma lokaci ne da zan dan za ku da gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ƴan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari. Zan gabatar
yanzu abin da za su je su gani ya huce abin da yake cikin littattafan nan nasu da ake kira blueprint.
Shugaba mai shigowa wato Ahmed Bola Tinubu kamata ya mai da hankali kan gudanar da wasu tsare-tsare wanda duk 'yan Najeriya gabaki ɗayansu su ji cewa lallai zai taɓa rayuwarsu.
Su saurari shawarwari, su kuma nazari akan abubuwan da ya gudana ga gwamnatocin da suka wuce, kurakuran da suka yi, su yi kokari su ga sun tattoshe, su kuma sun kawo bijiro da abubuwa na cigaban jama'a.
Muna so gwamnati ta mai da hankali akan harkar noma. Noman nan yanzu abin da muke da abin da kake bukata taki, ingantaccen iri da kuma ba da ilimin noman ma.
Yau shirin na dauke da tambihi ne daga masu fashin baki game da abubuwan da ya kamata sabbin shugabanni da za a rantsar a Najeriya nan da makonni biyu masu zuwa su baiwa fifiko. A daka ce mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke na sa samura ya zamanto da ne mai
madalla. Masu are ranar 29 ga wannan wata na Mayu ita ce ranar da za a rantsar da sabon shugaban Najeriya wanda aka zaba a ranar 25 ga watan Fabrairun bana. Kazalika wannan rana ta 29 ga watan na Mayu ita ce ranar da sabon gwamnonin jihohi 29 daga cikin 36 a Najeriya za su karbi rantsuwar kama aiki. Yanzu aka dai masu fafutukar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya da ma 'yan siyasa da kuma masu jibantar al'amuran al'umma sun fara bayyana ra'ayinsu kan yadda ya kamata waɗannan sabbin shugabanni su tunkari ƙalubalen da ke gabansu.
Shugaba mai shigowa wato Ahmed Bola Tinubu kamata ya maida hankali kan gudanar da wasu tsare-tsare da zai gabatar a gwamnatinsa wanda duk 'yan Najeriya gabaki ɗayansu kowace jam'iyya suke koma daga wani ɓangare suke su ji cewa lallai wannan tsari da ya zo da shi zai taɓa rayuwarsu, zai inganta rayuwarsu ta wani fanni na al'amuran ƙasar nan. Haka zalika gwamnoni ma abin da ya kamata su yi kenan, tunda kaga an samu akwai guraren da aka juya gwamnati mai mulki ta rasa damata ta ci gaba da mulki wanda wata jam'iyya ce sabuwa ta hamayya za ta zo ta yi mulki. To su ma ya kamata su duba irin wannan yanayi, su duba menene nasara ta kusa wadda za su iya gabatarwa da al'ummarsu. Wannan zai ba su karsashi ya ba su damar gina tsarin da za su gudanar da mulkinsu, kuma jama'a ya kasance suna da ƙarfin gwiwa a kan yadda za su gudanar da mulki. A rage wannan batun hamayya da ta yi zafi a ƙasa da jihohi, a nuna dan zaɓe ya wuce sai kuma a zo magana sha'anin mulki. Shi ko sha'anin mulki da ɗan adawa da 'yan jam'iyya masu ci duk ɗaya suke.
Comrade Abdulrazak Alƙali kenan shugaban kungiyar Ocean a Kano, Najeriya. Shi kuwa injiniya a dogar Bariruwai wani mai tsokaci game da lamuran tattalin arziki cewa yake
cikin ikon Allah idan har an rantsar da wayannan gwamnatoci da suka ci wayannan zaɓuɓɓuka. Na farko ana buƙatar duk jam'iyyar da ta ci, yanzu magana jam'iyya ya kamata a kauda shi, kowa da kowa na gwamnati ne, ko ya zaɓa ko bai zaɓa ba. Saboda haka kuma mutane kar su yi abin da za su ce za su yi ramukan gayya, su zo su zauna su nemi shawarwari su ga abubuwan da ya kamata su yi na yadda za su gyara tattalin arzikin jama'a.
Su sani cewa Allah zai tambaye su haƙƙoƙin mutanen da suke jagoranta, saboda haka sai su zauna su duba su ga abubuwan alƙawarin da suke wa jama'a ta ɓangaren tsaro. Yaya za a gyara tsaro, yaya za a gyara tattalin arziki, yaya za a samu matasa aiki, yaya za a yi abubuwan da jama'a za su yi walwala don su yi ayyuka nasu. Gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba, amma in ta bada yanayi na walwala, yanayi na tattalin arziki, aiki zai bijiro ga mutane ta ɓangarori wanda yake cewa na private sector. Kuma shawarwari su saurari shawarwari su yi kuma nazari akan abubuwan da ya gudana ga gwamnatocin da suka wuce, kurakuran da suka yi su yi kokari su ga sun tattoshe su kuma sun kawo bijiro da abubuwa na cigaban jama'a.
Gaba a cikin shirin za mu ji abin da guda daga cikin tsaffin wakilai a Majalisar Dattawan Najeriya ke faɗi game da wannan batu.
Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka, kowa ya gani zai zage ka.
Masu ware batun kiwon lafiya da sha'anin noma da kiwo na daga cikin muhimman al'amuran da ya kamata sabbin shugabannin da aka zaɓa a Najeriya su baiwa kulawa ta musamman, a cewar Comrade Salisu Gumel, jagora a gamayyar ƙungiyoyin cigaban al'umma a jihar Jigawa, Najeriya.
Yana daga cikin abin kunya a wurin mu a ce har yanzu sai mun tafi ta ƙasar Afirka ko wata ƙasa wacce bata kai ta mu ma inganci ba, mu sai za mu je mu nemo lafiya. Har yanzu a maganar ilimi abun kunya ne a ce mun tafi ta kasar Afirka wacce bata kai kasar mu ba inganci, a ce can zamu je mu nemo ilimi. Muna so gwamnati ta maida hankali akan harkar noma. Noman nan yanzu abin da muke da abin da sarka ke bukata taki ingantaccen iri da kuma bada ilimin noman ma. an ce ayi noma mutane sun yi da sun koma gona suna yi amma akwai ilimin noman babu akwai ingantaccen iri saboda yanayin canjin yanayi da muke da shi babu akwai taki babu to ina noma yake ba waɗannan abubuwan da muka lissafa inganci kuma su ne abin da kusan duk talakan da yake Najeriya yana daga cikin abin da ya sa a gaba.
Sai dai a nasa bangaren sanata Mas'udu Aljibril Doguwa tsohon wakili a Majalisar Dattawan Najeriya cewa yake gabanin ɗaukar kowanne irin mataki bayan rantsuwar kama aiki da mata ya yi sabbin shugabannin sigaran bawul a littafin jadawalinsu na alƙawura wanda ake wa laƙabi blueprint da Turanci domin su tabbatar da cewa ya yi daidai da bukatun talakawa na yanzu.
Duk wanda ya takara gwamna ya ce duk wanda ya takara ɗan majalisar tarayya ko sanatoci suka ce tafiya suka yi suka kimfe suka yi mutane alƙawari waɗannan alƙawuran da suka faɗa walau su ne suka sa jama'a suka zaɓe su walau wani ƙaddara ta sa an zaɓi waɗansu waɗanda ma ba su ba faɗi abin da za su yi ba. To ko ma menene dai yanzu an riga an gama zaɓe waɗanda Allah Ubangiji zai biya ya ba su. To ni a ganina babban ƙalubalen da yake gaban waɗanda aka zaɓa musamman gwamnonin dole ne wanda yake neman gwamna to akwai lokacin da iya mutane alƙawari bisa tafarkin wani abu da ime kama da littafin buƙatun jama'a wanda ake kira blueprint. Saboda haka ni shawarar da zan ba su shine yanzu abin da za su je su gani ya huce abin da yake cikin littattafan nan nasu da ake kira blueprint su dawo ƙasa su sake tara mutane su ɗauko littafin nan nasu na blueprint a sake kallon abubuwan da suke ciki su kalli abin da yake a ƙasa na gaskiya domin Najeriya tamu ta yau musamman jihohin nan namu na Najeriya da bukatun mutane to sun canza sun fi karfin kana can kafin ka ci zabe ka dauko wani abu ka gina shi bisa tafarkin cewar ga abin da zaka yi wanda idan ka je kuma ka shiga cikin ofin ba shi zaka je ka tara ba
kana da fun daga lokacin da aka yi kamfe a gama zuwa lokacin da aka kammala zabubbuka abubuwa sun canza ne sabanin yadda suke cikin wancan jadawali da take tafai da kafara
ai ba ma canzawa ba a Najeriya nan tamu daidai yadda al'amuran nan namu yanzu muke kallon su domin Najeriya nan ko da yaushe idan ka bata kwana bakwai to sai kaga wani abu ya zo na kalubale to yanzu Mamudu Dawa ya san da cewa za a zo ayi wani maganar naira da design wa isan irin kalubalen da naira da redesign ya kawo mana wa isan irin kalubalen da wannan rashin wuta ta Najeriya ya kawo da rashin lafiya da sauransu da ya kawo duk waɗannan abubuwan fa bayan an yi zaɓe ne waɗannan bala'o'in suka zo ko kuma lokacin da kafin a yi zaɓe da kwana bakwai ko kwana goma sha huɗu waɗannan abubuwan suka tabbata saboda haka kai gwamna da kaci ko ma ka sake kallon littafinka ya zama ya yi daidai da buƙatun na mutane waɗanda za ka tunkara a cikin shekara huɗu za ka yi kana gwamna.
Sanata Mas'udu Aljibril Doguwa kenan tsohon wakilin Kano a Majalisar Dattawan Najeriya. Masu rai da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoro.
Ta gaida na Kwari yanzu kuma ga Sala Barma zai shigo da sharhin jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da sharidar La Rue de l'Histoire wacce ta ruwaito cewa ma'aikatar kuɗi ta ƙasa ta ƙaryatar da bayanan da ke yawo a kafafen sada zumunta waɗanda ke cewa bashi ya fara yi wa jamhuriyar Nijar katutu inda tsananin rashin kuɗi a asusun bitulmali ya kai matsayin da sai ƙasar ta ci bashi kafin ta biya albashin ma'aikata a kowane wata. Jaridar ta ce a sanarwar da ta fitar ma'aikatar kuɗi ta ƙasa saɓanin yadda wasu ke yayatawa a kafafen sada zumunta idan aka cire Guinea-Bissau Nijar ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa ƙarancin bashi a sahun ƙasashen yammacin Afirka masu amfani da kuɗaɗen sefa duk da matsin tattalin arzikin da annobar corona da yakin Ukraine suka jefa duniya ciki. Jaridar Le Courrier na cewa sunan tsohon shugaban ƙasar Niger ya bayyana a jerin masu hannu dumu-dumu a badakalar ƙarfen Uranium Gates alhali lokacin da jaridar ta bankaɗo labarin a shekarar 2016 da raktan fadar shugaba Isuhu na wancan lokaci wato ministan harkokin waje a yau Hasu Masaudu ya bayyana kafafen labarai don musanta faruwar lamarin. Jaridar ta ce a wancan lokaci a maimakon ya faɗi gaskiyar harkallar da suka kitsa daga Lebanon zuwa bankin BNP Paris, Masaudu Hasumi cewa mai sun yi harkoki sun samu euro 800,000 kyauta. Yau kuma an waye gari wata lambar tetrua ko kuma titri da aka yi amfani da ita don saka sunan tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu Tafutofili. Jaridar IRM4 ta bayyana cewa Niger da kamfanin Orano sun cimma yarjejeniyar haƙar ƙarfen uranium a mahaƙar Imuraren da ke arewacin ƙasa. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, Niger za ta amfana da abubuwa da dama, cikinsu har da gina makarantun kwana na 'yan mata da gyaran makarantar jami'an kula da sha'anin ma'adanai Emayir da kafa masana'antar haɗa allunan samar da wutar lantarki da hasken rana da wasu sauran ayyukan na daban. Jariyar ta ce wani abin da aka gano ta hanyar wannan yarjejeniya miliyar ko biliyan 26 ne Niger za ta samu a wannan karan, a yayin da kasar ta samu biliyan 76 na sefa a yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2014. Mukarkare da jaridar Le Sahel wacce ke cewa wata tawagar jami'an hukumar zaben Burkina Faso ta yi rangadi a jamhuriyar Niger, inda suka tantauna da shugabannin hukumar zabe ta ƙasa wato Seni. Jaridar ta ce wannan yunkuri wata hanya ce da jami'an Burkina Faso ke son amfani da ita domin ɗaukan darussa daga takwarorinsu na Niger a game da dubarun shirya zaɓe don ganin sun cimma nasara a zaɓuɓɓukan da ake shirin tsarawa a nan gaba a Burkina Faso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Farida Suleiman, kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin, to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata, don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban, kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane, zuwa al'amuran da suka faru a baya, kar ai wata-wata a aika da tambayoyi ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausa.service@voanews.com, sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Tuwa takaicen wakilai daga dukkanin bangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan sun yi zama na wuni uku a Jidda a ƙasar Saudi Arabia, inda suka tattauna yiwuwar buɗe ƙofofin kai agaji Sudan, to sai dai kuma babu alamu cewa tattaunawar ta yi wani tasiri. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya rataba hannu a kan dokar da ta ayyana ranar 8 ga watan Mayu kowace shekara a matsayin ranar tunawa da aka yi da nasara a kan mulkin kama karya a yaƙin duniya na biyu. Matakin da ya sabawa bikin da Rasha kan yi a ranar 9 ga watan Mayu da ake kira V-Day, wanda shi ma yake murnar wannan nasara da aka samu. Hukumomi a ƙasar Congo sun ce an gano gawarwakin mutum 20 da aka binne a wani kabari a wani yanki da ake noma koko a garin Ndoma da ke arewacin lardin Kivu a cikin makon nan. Wata tawagar ma'aikata masu binciken kwakwaf da jama'an tsaro ne suka tono gawarwakin bayan da mazauna garuruwan da ke yankin Beni suka gano kasusuwa da kayayyakin kana suka sanar da jami'ai.
To, masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatarwa, sai kuma producermu Salamun Abu da ma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalamu.